Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Almasihu Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 5 ga watan Janairu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin mulkin sojin Niger ta yi afuwa ma wasu fursunonin kasar, to sai dai wasu na takaicin rashin haɗawa da Bazoum.
Idan sauki ake nema, ya kamata yau a samar da sauki ga waɗanda aka kama, musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake har kotu roƙe su da yawo ta umarci a saki wannan ɗana shi.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wadda Awal Garba zai gabatar daga Kamaru, inda zai sake taɓo yarjejeniyar tsaro tsakanin Rasha da Kamarun. Awal ila yau zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara ziyara a yankin Gabas ta Tsakiya a yau Juma'a. Ziyararsa ta hudu kenan a yankin tun bayan fara yakin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce manufar ziyarar Blinken za ta kasance ne kan yadda za a gudanar da al'amuran Gaza bayan yakin. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan, Blinken kuma zai sake jaddada kiran da ake yi na ƙara ƙaimi wajen kai agaji ga jin ƙai a Gaza. A ziyarar tasa ta mako guda, Blinken zai ziyarci Isra'ila da yammacin kogin Jordan, sannan zai kai ziyara ƙasashen Turkiyya, Girka, Jordan, Qatar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudiya da kuma Masar. Wasu manoma masu zanga-zanga sun hana mataimakin shugaban gwamnatin Jamus Robert Habeck da matarsa sauka daga cikin jirgin ruwansu a can arewacin gabar teku da ke Schlotzsee a wani mataki na nuna fushinsu. Sama da manoma 200 ne suka halarci wurin domin nuna rashin jin daɗinsu da shirin Jamus na rage tallafin man diesel don ayyukan noma, wanda zai cike gibin biliyoyin daloli da dama a cikin kasafin kuɗin na Jamus na shekarar 2024. Wasu manoma sun yi ƙoƙarin shiga jirgin amma 'yan sanda suka hana su. Halin da wasu daga cikin masu zanga-zangar suka nuna ya janyo suka sosai. Alatilas Habeck da matarsa, wanda suke dawowa daga hutu, suka koma tsibirin Halike Hoge don shiga wani jirgin ruwa zuwa babban yankin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana buƙata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Bayanin na Kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da Washington ta ce Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai masu linzami da na'urar harba makamai, wanda kuma Rasha ta yi amfani da su a baya-bayan nan wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya nuna hotunan Kim da 'yarsa Ju-e suna rangadi a wata masana'antar harba makamai, inda ya kira da ƙara ƙaimi wajen ƙera makaman. Amurka da Koriya ta Kudu sun zargi Koriya ta Arewa da baiwa Rasha kayan aikin soji domin samun tallafin fasaha daga Rasha, wanda Koriya ta Arewa ke amfani da shi wajen ci gaba da ƙera makamanta. Koriya ta Arewa dai ta musanta zargin. Shugaban dakaru na musamman a Sudan, Janar Muhammad Hamdan Dagalo, ya ce ya ƙudiri aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi ƙasarsa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza faɗa, kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan, Janar Abdul Fattah Burhan. Shugaban rundunar sojin da Gallo ya ce dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta. Bayan wata ganawa da ya yi da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin Pretoria a ranar Alhamis. Bai bayyana ko yaushe zai gana da Burhan ba bayan da manyan hafsun sojin ƙasar suka amince a watan da ya gabata da ganawar gaba da gaba. Ba a bayyana rana ko wurin da za a yi tattaunawar ba a yayin ganawarsa ta ranar Alhamis da Dagalo. Ramaphosa ya ce na fatan za a yi tattaunawar gaba da gaba tsakanin Dagalo da Burhan, kuma ya yi kira da a gaggauta dakatar da buɗe wuta. Jami'ai sun ce an sako ɗan wasan Afirka ta Kudu Oscar Pistorius daga gidan yari bayan da ya cika sharuɗa na samun sassauci kuma yanzu yana gida. Ma'aikatar gyara halinka bata bayar da ƙarin bayani akan sakinsa ba. Sanarwar ta zo ne da misalin ƙarfe 8:30 na safe, abinda ke nuni da cewa jami'ai sun saki fitaccen ɗan wasan tseren gasa Olympic a farkon sa'o'i na ranar Juma'a. Pistorius mai nakasa a ƙafafunsa ya shafe kusan shekara 9 bisa laifin kashe budurwarsa Reba Steenkamp a ranar masoya ta duniya a shekarar 2013. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 13 da watanni 5 a gidan yari.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yi afuwa ma wasu fursunonin kasar da dama. To amma wasu na ganin kamata yayi a ce an hada da fursunonin siyasa. Daga Yamai ga Salabar ma da cikakken rahoton.
Matakin wanda ke shafar fursunonin da kotu ta riga ta yanke hukunci a baya abu ne da ke takaita tsawon wa'adin zaman wakafi ga wani rukunin 'yan kaso, yayin da ta wani bangare abin ke baiwa wasu damar fita daga kurkuku kwata-kwata. Jigo a gamayyar kungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa Coalition Mondiale de Lutte Contre la Peine de Mort Rashin Niger Alhaji Mustapha Kadi, wanne ya bada matakin na ganin sa tamkar wata hanyar rage cinkoson jama'a a gidajen yari.
Lokaci zuwa lokaci in za a bikin sallar independence haka ko sallar jamhuriya, wannan doka dama 'yan kasu suna jiranta. Waɗansu da garan nan ma sun hita da gidan kasu, waɗansu kuma hukuncin kawai kisa ne aka yi ma mutum sai abin ya sabko kasa, sai mutum Allah ya hidda shi da cikin wannan matsala. Har mai shekara 30 watanan sai kaga gashi nan an sake shi bai mai shekara 15 ba a cikin gidan kasu, tunda ba a son gidan kasu mutane suna yawa.
Yanayin lafiya na daga cikin manyan dalilan da ake amfani da su wajen tantance 'yan kasan da ya kamata su ci moriyar wannan tsari.
Kawal mutane masu ciwon falfadiya a cikin gidan kasu irin wannan ba a son shi, dan ana dibin yana iya wani ya kamu ciwon tari wanda yake da shi ana mishi ahwa da a hida shi daga cikin kaso. Da kwai kuma masu ciwon kansa, da kwai kawa yara kankana waɗanda ba su cika ba shekara 18 minor kenan, suna cikin waɗanda abin ya shahwa, da kuma waɗanda kawalar tizawa duk wanda adda shekara ya da 75 ana iya sa shi cikin wannan ahwa. Mata waɗanda suka aihu masu bada nono ko masu cikkuna, sai a ce su waɗannan za a yi musu ahuwa.
Sassauta hukuncin kisa zuwa zaman kasan rai da rai, kamar yadda yake rubuce a takardar afuwar da shugaban majalisar CNSP Janar Tani ya saka wa hannu, abu ne da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke kallo da muhimmanci. Inji Abdul Nasir na Hantsi na makarantar demokradiyya.
Niger ta hau da hannu bisa kan takardar da aka ce ma abolition de peine de mort, saboda abu ne wanda duka masu kare haƙƙin ɗan adam sun kaga bai cancanta ba a hana ma ɗan adam rayuwa don saboda laihi, kuma da an san yanayin shari'a zai iya sakewa ko da akwai kuskure cikin shari'a wanda an kai ma hukuncin kisa daga baya za a iya a gyara wannan shari'a.
Kasancewar matakin na zuwa a wani lokacin da dimbin yan siyasa ke kulle a gidajen yari daban-daban tun a washe garin juyin mulki 26 ga watan Yuli, yasa shugaban kungiyar farar hula ta FCR Sule Umaru an karar da hukumomin mulkin soja su dubi halin da waɗannan mutane ke ciki da idan rahama.
Idan sauki ake nema, ya kamata yau a samar da sauki ga waɗanda aka kama, musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake har kotoro ta Sidiyawo ta umurci a saki wannan ɗana shi. Don haka muna ganin babban alheri a yau a wannan ƙasa ta mu shine a diba waɗanda aka yi mariko, waɗanda ba su da laifi a sake su.
To sai dai matakin akuwar bai shafi mutanen da aka kama da aikata manyan laifuka ba, irin su amfani da takardun bogi, cin hanci, halitta kuɗaɗen haram, ƙera kuɗaɗen jabu, handamar dukiyar ƙasa, fataucin miyagun ƙwayoyi, ta'addanci da yi wa ƙasa zagon ƙasa da bautar da ɗan adam da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Lalla raba mai mota dodo kanan alijan ki yaro da san kalife yana da raba
yana da raba de bale ka tare la
la anje bodo bodo da ba da mamba na kolloro
yana da
Ladiko ankaba wa wa bandenta kanan alige
da da de bale ka
tare gala ayon da mazo maza magulza injin na zamma kubata ya bibi akauna guga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima Bodo na alhaji amza da sheda da hina nana kota ina ba dadi kama na kundulu mamma na sanyo Allah bi kanshi da sheda tuke tando mai kanu mai saje sanye da amba ture posta da sheda ba wana posta wa anda ke gasa kanife to kaji shabiyu dai dai ba su halin baban da sa'in ya hau bi sa hanya kanan alige
da da de bale ka tare
kan ko di ido tuwa abin jin giwa wanda na inda kinci sa kwana da yunwa mbawa kuma kuma ka kwana da wuta Dala shi ne ya fana bai ba ci ba kanan alige
da da de bale ka
tare. To yanzu kuma ga maimaicin rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kulla wata yarjejeniya kan harkokin tsaro tsakanin ta da takwarata kasar Rasha. Hakan ya faru ne a daidai lokacin da Rasha ta mamaye kasar Ukraine, kuma dukkanin manyan kasashen duniya suna allawadai da wannan mamayar hamada yadda Moscow take ta kai mugun hare-hare ga kasar Ukraine. Amma kasar Jamhuriyar Kamaru ta kulla wannan halaka da ita, masu fashin baki suna ta faɗin albarkacin bakin su kan wannan yarjejeniya da aka kulla ta tsaro tsakanin Yaounde da kuma Moscow. Alhaji Garba Abubakar, mai bayar da shawara ne a ɓangaren harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ga abin da ya ce.
Hakikan Kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin ɗin Rasha. To amma mutane su gane cewa Kamaru yanzu zaman da take ita duk wanda kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni, sabila da kare al'ummanta, tattalin arziki, duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan Kamaru, Kamaru na sayi da su. su gane kuma Kamaru bata zabi ayi wa Rasha takunkumi ba. Kamaru ta nuna cewa ita sulhu shine mafi alheri ga wannan fitina da yake kasan tsakanin Rasha da Ukraine, amma su European yadda suke so a tafi wannan kasashe masu zaman kansu, kasashe masu neman arziki, masu neman kuma ai zaman lafiya, ba za su goyi bayan su ba, su san abin ne za su ke wa Rasha wannan irin takunkumi. To Kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan hangen din, shi Kamaru ayi sulhu, ayi zaman lafiya a san kuma do wani kasa ta ci amfani da ita. Kamaru ta riga ta yi sayin abinta, kana zaman kanta, duk wanda ya zai kawo mata taimako tana nan da shi.
Ba manga Sise dan jam'iyyar yan da kunda ne na yan baruwan shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin.
A gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyan da aka yi tsakanin ƙasan Kamerun da ƙasan Russia, wato abin da zan iya ƙarawa menene, wato kada mu manta cewa tun 2006 lokacin da Vladimir Putin ya zo South Africa, tun lokacin din ne fa ya so ma hangan cewa ba akwai fili, akwai wajen shiga, akwai shiga a Afrika da zai iya shiga ya yi taimako. Wato lokacin din ya zo ya hada kawuka, ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke nan a South Africa, na ɗaya kenan. Na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama Russia da Africa a Sochi lokacin din wato 2019, lokacin ne wato zaman din ya zo ya rika sosai har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zan iya taimako, ni ma za su iya taimako na, wato abokantaka tsakanin Russia da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji dadi. Kuma kada a mance cewa tafiyan da ake yi wa Africa, wato kasashen Africa dewa, wato ba su son turawa, wato ina fara kan turawa, tana maganan shanin Faransa, Amerika, Ingila, Espanya, wato yanda suke tafiyar da siyasa a Afrika, yanda suke tafiyar da al'amura a kasashen Afrika, wato wannan ka duba su wanda suke na Afrika sun gaji da wannan. To shi sa kuma in ka duba a wannan wato yakin da ake Ukraine da Russia, kasashe 16 in ka duba Afrika sun kifa wato abinda ake cewa wato Russia ne ta shiga ta je tana fasa Ukraine da Turawa suke fara 16 ne, kuma babu kananan kasashe ba, manyan kasashe Alger, Angola, Togo, Morocco, Cameroon, Sudan, na ga maka yanda nake kara maka bayani. In ka duba Eritrea ne kawai kasa da ita ne kawai ta zabi, wato a gaskiya ta zabi yanda Turawa suke cewa Russia ta shiga Ukraine tana kawo matsala, amma gaskiya ba haka bane. A tafiyan da ake yau nan kuma wato tsaro da kuma economic da Russia take so ta ara ta kawo ma Afrika, wato abin alheri ne, abin amfani ne, wannan kuma Turawa ba su son wannan. To mu a ƴan fadaji da ƴan siyasa ƙasan Afrika muna tsoro mu menene, don Turawa haka suka duba, suka bude ido, suka ga cewa Kaddafi yana so ya kawo abubuwa masu mahimmanci, abubuwa masu alheri economical da financial a Afrika, suka kashe shi.
Alhaji aina na shidan jami'an adawa ne na SAF ta ni jump Burundi, wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi, shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka.
Wannan irin yajejeniyar ba farko ba kenan Kamaru ta taɓa yin da Rasha, wato a shekara 2015 ma Kamaru ta taɓa yin irin wannan yajejeniyar ɗin da Rasha. To ka gani wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin Kamaru wato a kowane lokaci aka ɗan girgiza ta, sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe wanda suke tuna cewa suna Kamerunan mallakansu ne, sai ta nuna musu cewa a'a za ta yin alaka kuma za ta yin yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama. To kaga dama tun can a Majalisar Ɗinkin Duniya kasan Kamaru bata nuna ta wani bangare take ba, yayin da aka so ma tambaya akan cewa wane ne yake bayan wannan yaki, ko wane ne yake yaddaba da wannan yaki. To kaga farko kenan Kamaru bata ce komai ba, bata nuna cewa tana so wannan yaki ba, kuma bata nuna cewa ba ta so wannan yakin ba, sai ta tsaya waje daya ba dai tare da cewa ta nuna wani kauna ta wani shashi ba ko kuwa wani kauna ta wani shashi ta ba.
Musta Ismaila Muhammad matashi ne kuma dan siyasa ne a kasar Jamhuriyar Kamaru, shi ma ga abin da ya ce.
Wato wannan yarjejeniyar tsaro da Kamaru ta kulla tsakaninta da kasar Rasha, musamman wannan lokaci da ake samun rikici tsakanin wato kasar Rasha da Ukraine, wanda ya hada da kasashen Turai da suke goyon bayan Ukraine, wanda kuma suke kira da kyamaci wato kasan Rasha, sannan kuma wato dace duk wani alaka na kasuwanci da kuma tsaro da kasar Rasha. Shi kasancewa wannan yanayi ne kasar Kamaru ta yi sayin wannan yarjejeniya, to babu makawa, dole ne wannan yarjejeniya ta haifta da kura wato tsakanin kasar Kamaru da kasashen Turai, musamman manyan kasashe kamar Amurka, wanda mun ga irin fito wanda Chibonagi yayi, wanda ya fito yayi bayani a shafin sa na Twitter cewa wannan yarjejeniya kamar ta sai da kasar wato Rasha, dole ne babu makawa Kamaru za ta fuskanci hukunci dangane da wannan yarjejeniya da ta sai, inda kuma karshe kira wato yayi nuni kamar cewa wato dama ce ta samu ga wato kungiyoyin Ambazonia, wato ƴan awarin yankin Ingilishin kasar Kamaru, wato da su dauki ƴancin kansu, sannan kuma a tabbatar da wariyar wannan yanki English guda biyu, wanda zai ba su damar ci gaba da wanda zai ba su damar tafiyar da tattalin arzikin wannan yanki, musamman dangane da wato arzikin man petrol da yake a wannan shashi. To kaga wannan ya sanya korokoro Amurka, zamu iya cewa a Chibodagi yana kusan muryan Amurka ne ta wani shashi, zamu iya cewa Amurka ta fito ta nuna wato pushinta da kuma nunin cewa dole ne Kamaru za ta fuskanci hukunci. Mun san cewa kuma kasar Faransa ita kanta ba za ta ji dadin wannan yarjejeniyar da kasar Kamaru ta kulla da kasar Rasha ba, saboda kasar Kamaru, kasar Faransa tana kan gaba jerin kasashen da suke kira da kyamaci kasar Rasha, musamman mun ga irin wato rikicin da yake da kasar Mali da Faransa, wato asarajiyar Mali wato ta wato sanya kusanci da kasar Rasha da kuma kasar Santa Fe, wanda mun san cewa sojojin hayar Wagner su suke a kasar Santa Fe, suke wato kawo tsaro a madadin sojojin Faransa. Mun san wato irin alakan da yake wato tsakanin kasashen African guda biyu, Mali da Santa Fe, da kasashen Faransa a sanadiyar wato wannan kusanci da suka samu da kasar Rasha. To babu makawa Kamaru ma tana dabda wato fuskantar irin wannan fishi.
Kasar Jamhuriyar Kamaru tana cikin tsaka mai wuya ne tun shekaru yadda suka gabata, musamman ma kan yanda al'amuran tsaro suka tabarbare a bangaren yan awari masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka yanzu kuma ga har ila yau Awal Garba din da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
An zaɓi tsohon ɗan takarar ƙasar Jamhuriyar Kamaru a kan hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Kafofi, wanda babba kenan da wani mai sana'ar ƙwallon ƙafa ya zamto shugaban hukumar lamba tara na ƙasar, kuma tsohon kaftin Kafofi ta zaɓi na kulob ɗin Edin Mutabu suna shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Samun da ito manazarta masana sha'anin tambola a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun fara bashin baki kan irin tafiyar da ya fara. Alhaji Abubakar mai faɗa ne a ji a sha'ani wannan gaba a kasar ta Jamhuriyar Kamaru ga tsokacin da ya yi mana a kan tafiyar sabon shugaban hukumar.
Salamu alaikum Alhaji Awal. Zancen mai tafiyar da kungiyar kwallon kafan kasan Kamaru Samuel Eto, kasan asomin ya yi hanziri ya yi wani sukura ya wani kuskure wa yanda suka zo majami suka zo su dawo masa su jawo masa fitina, amma a cikin tafiyan kaga ya kori da fara dakatar da 'yan aiki a cikin ina cikin wayannan kuskuren da ake zargan shi da shi, wato ya fice gona da iri kenan. Ya zo kuma zancen ƴan wasa wato ya shiga wasu abubuwa wanda ya so ya nuna cewa shi ne mai amince cewa kuma gwamnati ne mai tafiyar da sha'anin kwallon Kamaru, shi ragama aka bashi. To shi sa kaga lokacin da aka zo zancen Coupe d'Afrique des Nations wajen shi ba a bashi ba na farkon nan, farkon ran da za a yi buɗi ba a bashi ba,
ya ina cikin wayannan abubuwan da mutane suke wayanda suke tafiyarwa suke zargin cewa yana so ya fice gona da iri shi zaka ga sai ranan final aka dawo da shi waje shi aka bashi waje a tribune to zai iya tafiyarwa amma sai ya so ya kwantar da kansa domin kada ya dauki kanshi cewa zai buga kanshi da kansu ministoci da kuma wayansu manyan director da suke cikin minister din ma su tafiyar da shi a nan kallon kafan kasan wayansu kungiyoyi na wasannin na kasan Kamaru to dole ne ya dawo ya jitu da mutane kuma ya tafiyar da mutane yadda ya cancanta ya kuma ba su matsayin su kuma ya ba su mazaya ya respectin din mutane ya respectin din kuma wayanda ma yake aiki da su domin in yace bai je respectin mutane ba zai inga ba yake shi ina da kudi to zai samu cikas a cikin al'amarin sa amma ina da hali ina da karfi ina da mutanen da suke gefe na su taimaka masa ya tafi da wannan kungiya da kyau ya yi nitsu ya tafi a hankali da su jitu zai yi kokarta domin yana son abin kuma yana da halin da zai taimaka wa ɗan wasan ball da club din da suke kasan Kamaru ya yi alkawari kuma kowane murna da irin alkawari da ya yi to a fiɗe da zai dame shi in bai kwantar da hankali kansa a ƙasa ba a gaban shawarar manyan mutanen ɗin to ba za su ji ba zai samu cikas iri-iri amma mu muna fatan cewa ya shiryu ya jitu da mutanen da suke saman shi ya samu ya tafi da wannan wasa da ɗan wasa su ji daɗi mu ma masu tafiya kallon wasan ƙwallo mu ji daɗin tafiya tare tun da yake yau gashi Allah ya kwace wa Kamaru filin wasa iri-iri na tsammanin dai zai ji shawaran wa'anda suke kusa da shi zai ji shawaran wa'ansu manya zai ji shawaran ministan ɗin wasannai da kuma zai shawaran mutanen da suke sha'anin kungiyoyin ƙwallo da kuma sauran kungiyoyin din da su ba shi taimako akan duk wani irin abin da zai bukata a wajen su
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a taƙaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara ziyara a yankin gabas ta tsakiya a yau Juma'a. Ziyararsa ta hudu kenan a yankin tun bayan yakin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce manufar ziyarar Blinken za ta kasance kan yadda za a gudanar da al'amuran Gaza bayan yakin. Sannan Blinken kuma zai sake jaddada kiran da ake yi na ƙara ƙaimi wajen kai agajin jin ƙai a Gaza. Ziyarar tasa ta mako guda zai ziyarci Isra'ila yammacin kogin Jordan sannan kuma zai kai ziyara a ƙasashen Turkiyya da Girka da Jordan da Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa Saudiya da kuma Masar. Wasu manoma masu zanga-zanga sun hana mataimakin shugaban gwamnatin Jamus Robert Habeck da matarsa sauka daga cikin jirgin ruwansu a can arewacin gabar teku da ke Schlotzil. A wani mataki na nuna fushinsu sama da manoma 200 ne suka halarci wurin domin nuna rashin jin daɗinsu da shirin Jamus na rage tallafin man diesel don ayyukan noma wanda zai cike gibin biliyoyin daloli da dama a cikin kasafin kuɗin Jamus na shekarar 2024. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami. Matakin da ya ce ana bukata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka kamar yadda kafar yada labarai ta kasar ta rawaito a yau Juma'a. Bayanin na Kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da Washington ta ce Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai masu linzami da na'ura harba makamai.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Idi Wudul da na sanata Mas'ud Aljibril Doguwa da za a daura auren ƴaƴansu Asma'u Shehu Idi Wudul Husna da Sagir Mas'ud Aljibril Doguwa gobe Asabar a gidan marigayi Alhaji Idi Wudul wanda ke Gwangwaje Kwatas Kano. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Yona Nandudo Mai da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.